Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Haka kuma ana iya kama mu a duk inda ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, sunana Usman Ahmad Kabara, shirinmu na safi tare nake da Grace Alhira Abdu a sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Ga labaran duniya amma kanin su.
Haka yake, shugaban Amurka Barack Obama ya bude babban taron harkokin tsaron makaman nuclear karo na hudu kuma na ƙarshe a gwamnatin sa jiya Alhamis a nan birnin Washington. Masu gabatar da ƙara na ƙasar Belgium sun ce za a iya ta sakeyar madugun harin ta'addancin nan da aka kai birnin Paris zuwa ƙasar Faransa. Kana mai yiwuwa ne a kafa gwamnatin riƙon ƙwarya ta haɗin kan ƙasa a Sudan ta Kudu cikin makonni biyu masu zuwa kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙata.
To sai a yi dakun cikakkun labaran. Wata ƙungiyar rajin kare muradun Buhari a Najeriya sun yi zanga-zangar nuna rashin amincewa da wasu al'amura a cikin mulkinsa.
Akwai mutane wanda ba su da gaskiya a wannan gwamnati da suka datse tsakanin talakawa da shugaban kasa, wanda kuma ƙungiyar mun nan ita ce ƙungiya da take tsakanin talakawa ta da shugaban kasa.
A jiya gwamnonin jihohin Arewa maso yamma a Najeriya su kuma sun kammala taro ne na kwana ɗaya a Kano game da inganta rayuwar al'umma.
Zamu mai da ƙari ga sha'anin ilimi, zamu yi kokari ga sha'anin bada wuta, domin sai da ƙarin wuta ne kake iya canza al'amura su samu kamfanuka su aiki.
To akwai shirinmu na lafiya uwar jiki, amma da farko yanzu ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya kaddamar da babban taron harkokin tsaro kan makaman nuclear karo na hudu kuma na ƙarshe a gwamnatinsa jiya Alhamis a nan birnin Washington, inda ya bayyana cewa har yanzu duniya na fuskantar barazanar ayyukan nuclear Koriya ta Arewa da yiwuwar kungiyar mayakan ISIS ta iya amfani da makamai masu guba. Obama ya gana da takwaransa na ƙasar Koriya ta Kudu Park Jong-hee da Prime Minister ƙasar Japan Shinzo Abe a kaɗaice wajen taron ƙolin, domin tattauna barazanar da Koriya ta Arewa ke yi bayan gwajin makaman nuclear a watan Janairu da kuma makami mai linzami mai cin dogon zango a watan Fabrairu. Obama ya ce bakinmu ya zo ɗaya a yunkurinmu na daƙilewa da kuma kare kai daga takalar Koriya ta Arewa. Batun Pyongyang ma ya kuma ɗauki hankali a ganawar ta shugaba Obama da ya yi da takwaransa na ƙasar China Xi Jinping daga baya. Washington tana ɗaukar Beijing a matsayin abokiyar ƙawance wadda take da muhimmanci a aiwatar da takunkuman Majalisar Ɗinkin Duniya kan Koriya ta Arewa sabili da bunƙasa makamai da take yi. A wata ganawa bayan nan, shugaba Obama ya yaba wa takwaransa na ƙasar Faransa François Hollande sabili da haɗa kan al'ummar ƙasashen Turai a yaƙi da ta'addanci. Obama zai kuma gana da shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan. A wani rahoton bayyana ra'ayi na jaridar Washington Post, Obama ya ce shugabannin ƙasashen duniya za su ɗauki mataki kan barazanar da ƙungiyoyin ta'addanci kamar ISIS ke yi.
Masu gabatar da ƙara a ƙasar Belgium sun ce za a iya ta sakeyar madugun harin ta'addancin da aka kai birnin Paris zuwa ƙasar Faransa. Ministan harkokin shari'a na ƙasar Faransa, Jean-Jacques Robos, ya faɗa a jiya Alhamis cewa yana kyautata za a ta sakeyar Salah Abdussalam zuwa birnin Paris cikin kwanaki goma masu zuwa. Lauyan Abdussalam Cedric Moyes ya ce wanda yake ƙarar karewar ya amince da tura shi zuwa Faransa. Ya ce Abdussalam yana so a sani cewa zai ba hukumomin ƙasar Faransa haɗin kai, abinda yake so a sani kenan. Wani lauyan nasa kuma ya bayyana bayan kama shi kwanaki goma ranar 18 ga watan Maris da ya gabata cewa zai kalubalanci ta sakiyar tasa zuwa Faransa. Babu wani tabbacin abin da ya sa aka sake tunani. Ana zargin Abdussalam da taimakawa wajen ƙulla maƙarƙashiyar hare-haren ta'addanci da aka kai ranar 13 ga watan Nuwambar da ya gabata a birnin Paris, wanda ya kashe mutane 130 a wurare daban-daban. An kuma ce ya ɗaukar wa ƴan ta'addar hayar ɗakuna, ya kuma sai musu nakiyoyi. Wani mai gabatar da ƙara na ƙasar Faransa ya ce Abdussalam ya yi shirin tarwatsa kansa a bakin filin wasan ƙwallon ƙafa, amma daga baya kuma ya janye.
A Turkiya, wani harin bom da aka kai a wata mota ya kashe jami'an 'yan sanda 6 ya kuma jikata aƙalla mutane 23 jiya Alhamis a birnin Diyarbakir da ke kudu maso gabashin kasar inda galibin mazauna wurin Kurdawa ne. Bisa ga kafofin sadarwar kasar Turkiya, bomb din ya tarwatse ne a daidai lokacin da wata mota dauke da jami'an yan sanda na musamman ke wucewa kusa da babbar tashar motocin safa na birnin. Nan da nan dai babu kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan harin. Bijirar kungiyar Kurdawan nan Kurdistan Workers Party PKK ta dauki alhakin waɗansu hare-haren bomb biyu da aka kai farkon wannan shekara a Ankara babban birnin kasar. Mutane 27 ne suka mutu galibi sojoji ranar 17 ga watan Fabrairu lokacin da mayakan PKK suka kai wani hari kan motar safa da suke ciki. Ranar 13 ga watan Maris kuma wata fashewar nakiya da ƴan tawayen Kurdawa suka dauki alhaki ya kashe mutane 37 da suka hada da ƴan harin kunar bakin waken guda biyu. Har wa yau harin kunar bakin wake da aka kai a Istanbul ranar 19 ga watan Maris ya kashe mutane 5 yayin da akalla 36 suka jakata.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hamshakin attajirin nan dan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican da ke kan gaba wato Donald Trump ya sake samun kansa cikin wata sabuwar matsala jiya Alhamis bayan da yayi kira da a hukunta matan da suka zubar da ciki muddin an haramta yin haka a ƙasar. Ko da yake ɗan sa'o'i bayan ya faɗi haka ya sake maganar sa a wata hira da tashar CNN ta talabijin game da kalaman na Trump. Kakakin sa Katrina Pearson ta ce babu shakka wannan barin baki ce kuma haka dama kuma shi Trump yana da gagarumin goyon bayan ƴancin mata na neman taimakon ma'aikatan lafiya. Yanzu kuma yana goyon bayan haramta zubar da ciki da sharuɗa. Zai kuma goyi bayan hukunta likitocin da suka zubar da mata ciki ba matan ba idan kotun koli ta soke hukuncin da aka yanke shekaru 43 da suka shige da ya bada ƴancin zubar da ciki. Abokan hamayyar Trump duka biyu, gwamnan jihar Ohio John Kasich da kuma ɗan majalisar dattijai daga jihar Texas Ted Cruz suna adawa da ƴancin na zubar da ciki. Binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna kashi 70 cikin 100 na mata ba sa goyon bayan Trump. Kalaman da na Trump na zuwa ne dai kwana ɗaya bayan da ya kare manajan yakin neman zabansa Corey Lewandowski wanda ake tuhuma da laifin murɗe hannun wata mace 'yar jarida a lokacin da take ɗaukar rahoton yakin neman zabansa a jihar Florida a cikin watan Maris da ya gabata.
To daga ƙarshe mai yiwuwa ne a kafa gwamnatin riƙon ƙuriya ta haɗin kan ƙasa kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙata a Sudan ta Kudu cikin makonni biyu masu zuwa kamar yadda hukumar sa ido da tantancewa ta majalisar ta faɗa jiya Alhamis. Festus Dick Mogo, shugaban hukumar kula da tsohuwar kuma tsohon shugaban ƙasar Botswana, ya shaida wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa duk da saba ƙa'idojin tsagaita wutar da aka riƙa yi an samu ci gaba matuƙa kwanan nan da dai da kuma zai iya bada damar kafa gwamnatin ta riƙon ƙuriya. Kimanin manyan jami'an ƙungiyar Sudan People's Liberation Movement SPLM 230 ne daga ɓangaren hamayya suka isa ƙasar wato babban birnin ƙasar Juba.
Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To bari mu faro daga Abuja a Najeriya. Wata kungiyar rajin kare muradin shugaban kasar Muhammadu Buhari ta yi zanga-zanga zuwa fadar shugaban kasa game da adawa da wasu al'amura na mulkinsa. Ga wakilinmu Madina Dauda daga Abuja.
Kungiyar rajin kare al'adun Buhari ko BCO a turance ta yi korafi a rubuce ne zuwa ga fadar shugaban kasa, inda suka zayyana batutuwa da dama ciki har da mukamai da shugaban kasa bai nada ba. Abdulhamid Abdullahi Dan Kyarko shine ya jagoranci zanga-zangar.
Akwai mutane wanda ba su da gaskiya a wannan gwamnati da suka datse tsakanin talakawa da shugaban kasa, wanda kuma kungiyar mun nan ita ce kungiya da take tsakanin talakawa da shugaban kasa, saboda talakawan nan su suka zabe shi da kudin su da taimakon su da karfin su da jinin su jama'a sun mutu talakawa sun mutu ba dan kawai ba saboda suna bukatun canji to abinda mu muke nema shine muna bukatun shugaban kasa ya gane akan akwai mutane wanda ba su da adalci mutane ne wa hada kansu almundahana suna son cin hanci suna son rashawa a wannan gwamnatin nasa muna son ya dauke daddai a tsakanin su ya cire mana su ba dan kawai ba saboda muna son adalci a kasa
ita ma shugaban mata a kungiyar BCO Hajara Yusuf ta yi gargadi ne ga waɗanda kungiyar ke ganin suna yi wa gwamnatin Buhari zagon kasa
abin da yasa sa muka fito wannan abu mu nuna safar mu ga shi ainihin shugaban kasa President Muhammadu Buhari sannan kuma mu kara jaddadawa wanda suke gani kamar za su shigo cikin wannan abu su bata su gurbata mishi gwamnati cewa sai hattara kuma su koma baya ko su dawo su alinin tare da mu a tabbatar da canjin da ake so su hada kai da mu a tabbatar da canjin da ake so ko kuma a'a ko kuma su koma dama inda suke dama su zama su
to ko yaya shugaban kungiyar haɓaka matasa ta arewacin Najeriya Imran Wadanas ke kallon batun nada mukaman da ake kuka akai
duk matsalar da aka samu tsakanin mai girma shugaban kasa zuwa jam'iyya su suka bari matsalar nan har ta haihu abin da yake kasancewa haka waɗannan mutane da ya kwaso ya kawo mai girma shugaban kasa a matsayin ma'aikatan shi na farko ba su iya gaya mishi gaskiya suna shakka gaya mishi gaskiya kuma ba su ma cancanci a ce suke aiki da shi ba ni abin da na dauka ko kasuwa kana ci da maki alaluba a hanga a nemo mutanen da suka cancanci dacewa a kawo su akan kujeri su mai aiki ai ba shi za su yi mai aiki ba kasa za su yi mai aiki kuma duk yadda suka yi abin kirki ba su za a kalla ba shi za a kalla haka in suka zo suka yi abin da ba shi bane ba su za a salla ba kuma shi za a kalla dan haka Allah ya taimake shi ya karo mutane ya nemo mutanen kirki ya kawo a aikin duk alfarmar da aka samu tashi ce ko ba su shiri da mutum ba ruwan shi da shi ai akwai mutanen kirki anan da yawa irin shi ya sani kuma dan haka ina ba da shawara a nemo mutanen kirki a zo a sa a gwamnatin nan wanda duk aka fahimci ba zai iya ba yayi mashi godiya ya sallame shi ya dauko mutumin kirki ya sa domin abinda shi yake da kuduri na ciyar da kasar nan gaba na dawo da kasar nan da martabarta da mutuncinta Allah ya taimake shi burin shi ya cika amma ina ga maki in aka so aka samu ranar yabo to Allah shi kyauta
bayanai daga fadar shugaban kasa na cewa Gwamnati ta sha alwashin kawo ƙarshen matsaloli da suka samu a ƙasa tare da yi wa 'yan ƙasa alƙawalin more Roman demokradiyya amma fa sai an ƙara da haƙuri. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a jiya kuma gwamnonin jihohin arewa maso yamma a Najeriya suka kammala taron kwana ɗaya a Kano game da inganta rayuwar al'umma. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan.
Abin da za mu sa gaba daga kine sha'anin noma, sha'anin da shahi kokarin yin sarrafa kayan abubuwan da aka noma, za mu mai da ƙari ga sha'anin ilimi, za mu yi ƙoƙari ga sha'anin ba da wuta domin sai da ƙarin wuta ne kake iya yin canza al'amura su samu kamfanonka su aiki. Haka nan kuma za mu dibi sha'anin ma'adanan ƙasa waɗanda Allah ya sa muna da su a yankuna daban-daban domin ciyar da wannan yankin namu gaba ko mu samu madimbin samari mu waɗanda ba su da aikin yi.
Gwamnati Abdulaziz Yari Abubakar na jihar Zamfara kenan kuma shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya da ya jagoranci taron na jiya. Sai dai tarukan gwamnonin waɗanda suka fito daga jam'iyya guda wato APC mai mulkin Najeriya ya sanya wasu 'yan Najeriya na ganin cewa tamkar fafar gora ce a ranar tafiya. Amma gwamna Abdulaziz Yari ya musanta hakan.
Dibbi kafe din mu ya san mun shigo da wannan. Ba sabon abu bane cewa mun shigo domin inganta rayuwar al'umma. Mun shigo ta hanyar da za a sa jama'a su ji kyautar inganta rayuwarsu. Ta ina ne zaka inganta rayuwar jama'a babu aiki? Ta ina ne zaka inganta rayuwar jama'a babu abinci? Ta ina ne zaka inganta rayuwar jama'a babu tsaro? So duka wannan abubuwan da muka faɗa ne a cikin campaign din mu zamu tabbatar kuma muna nan muna bin kadin al'amura kuma Allah ya yarda haƙanmu za ta cimma ruwa da izinin Allah.
Gabanin wannan taro na Kano gwamnonin na Arewa maso yamma sun yi makamancin su a Katsina makon jiya baya ga sauran taruka da suka rinka gudanarwa a biranen Kaduna da Abuja kan batutuwa daban-daban. Koyaushe ne talakawa za su fara ganin sakamako a ƙas.
To ai ka san wannan gwamnatin shekara ta kwai ɗaya kawai. So bai isa ka ce mata taron take yi ina sakamako yake ba sai ka tambayar suka shekara 16 da su ina sakamako yake.
Bayan kammala taron gwamnonin bakwai sun gana da wakilan 'yan kasuwar sabon garin Kano da ta kone a makon jiya. Ko da shike dama dai batun gobarar kasuwar da ta kwarata ta birnin Kebbi na daga cikin abubuwan da suka mamaye ajandar taron nasu.
Gwamnoni na wannan yanki na Arewa maso yamma bayan mun wannan taro kuma yi ma
yan uwanmu da siya yan kasuwa bisa da hadarin da ya faru kuma mu kan mu gwamnati da izinin ubangijin gwamnatin tarayya da sauran yan uwanmu za mu iyakai mu ganin cewa mun taimaka domin rage ba za mu iya cewa za mu maida duk abin da ya faru ba amma za mu iyakai mu ganin cewa mun rage radadin wannan asara kuma muna fata Allah ya tsayar da
shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya kenan gwamnatin Zamfara Abdulaziz Yari Abubakar Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria.
To Allah ya sa mu dace ana fatare da sashin Hausa ne na muryar Amurka dake Washington a gundumar Columbia. Ga shirin mu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani tare da likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne da wasiƙar Yahaya Abubakar Karfe.
To
yana son ya sani wai hakkin wuya yana kawo matsala ne ga yaron da ba a cire masa ba?
To hakkin wuya Hajiya indai yawanci bai kamata ma a cire shi ba Hajiya. Bai kamata ana cire shi ba domin yawancin yaran ai bai kamata ba ana ce a kyale shi sai da in dai wani abu ke yake sa ko ya wani kwayan cuta ya shiga yana sa yaran zazzabi ko ya kumbure ake cewa likita amma an ba wannan bai kamata a tabe shi ba Hajiya.
A cire wannan da ake yi ashe ba amfani kenan.
A ba amfani Hajiya.
Tunda ka san wasu bisa al'ada galibi da an haifi yaro kuma sai a ce bari a je a cire masa hakkin wuya.
A bai kamata a rinka cire in ba dai wani lura yake faruwa ko yana sa shi zazzabi ko wani abu ba bai kamata a cire shi ba.
To kuma ma likita ko ma akwai lalura ai sai an je gun likita in shi ya bada shawara ko kuma shi likita ma da kanshi zai sa a cire ai ko?
Eh yawanci in dai akwai lalura likita zai bincike in yake bincike din zai tabbatar abin da ke faruwa kamar nan kasashe ai ba a koma ta ba sai dai in dai yaro na da wani abu ne da ke faruwa a nan to za a duba amma in ba haka ba kyale shi ake kawai.
To ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi wanda ya wannan tambayar. To Malam Dahiru Azuka Denge yace cin abinci lokacin da mutum zai kwanta bacci da daddare shin yana da illa ne?
Eh to bai cikakken mutum ya ci abinci dab da zai kwanta ba domin musamman akwai waɗansu mutane da suke da irin ciwon nan kaman reflux da muke kira da turanci yanda abincin ke dawo to in ka ci abinci da ka ci abinci ka kwanta to shi wannan kofar in ka ci abinci akwai wani kofa da ke rufe cikin daga inda abincin ke bi to in ka kwanta da ka ci zai rinka dawowa domin abincin bai saba narkewa ba shike kawo irin su abubuwan da mutum ya rinka ciwon zuciya da sauransu.
To ko kuma ya sa ka kwarnahi ko?
Eh kwarnahi to duk wadannan shike kawo shi yasa amma abinda shan da ake ba mutane in ka ci abinci kada ka ci abinci awa biyu kafin ka kwanta.
To
za ka iya shan ruwa da sauransu domin baka son abincin ya dawo.
To kamata yin mutum ya ci abinci awa nawa zai yi kafin ya kwanta?
Musamman zai kamar awa biyu ko fi kafin ya kwanta. Ya fi amfani domin akwai wasu da za su iya kwanci abinci kwanta amma yawancin mutane ka ci abinci ka kwanta to za ka so mu sa waɗansu abu waɗansu lalura a hanyar da abincin ke bi waɗansu mutane ya kana faru haka.
Wasu dai suna iya yi su kwana lafiya wasu kuma
ba za su iya kwana lafiya amma yawanci in kana da irin wannan wanda ake kira reflux din nan in ka ci to sai da Allah ya taimake ba za ka iya bacci ma ba.
To. To ina fatan Malam Dahiru Azuka da shi da sauran masu sauraron mu suna kusa kuma sun ji wannan bayani da kai mana. To sai kuma wasiƙar Aminu Abdu.
To
yace me yasa ne idan ya ci wai zogala sai jikinsa ya ta ƙaiƙayi kuma idan ya sosa sai jini ya riƙa fita daga jikinsa?
To inda ya ci zogala jikinsa na ƙaiƙayi to jikinsa zogalan bai dace da jikinsa ba.
Ya daina kawai.
ya daina kawai. Domin akwai wadansu abubuwa ko da yake kana son su, amma in suka jikinka ba su daya jikinka ba, to akwai wadansu abubuwan da kin dogalan da ke yawanci jikinsu bai karbi jikinsu ba. Wannan turanci muna kira yana allergy kenan.
Saboda haka shawara kawai ya hakura.
Eh, inda abin duk abin da kace inda yana sa jikinka su makaikai haka, to ka daina cin su kawai. Ka daina cin su, akai sa sai wannan kawai ya warkar da kai.
To ina fatan Mallam Amina Abdi yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana. Injiniya mai gero makere shi kuma yace me ke kawo kaikayin jiki ne, wannan ma ka sha bayyanawa.
Eh, abin da ke kawo kaikayin jiki gabaki daya, yawanci akwai abubuwa da yawa. Wani lokaci ya danganta ko ruwan da muke wanka da shi, ko sabulun da muke amfani da shi, ko irin abubuwan da muke kwanta a gado, ko zannukan da suke kan gadon mutum, ko irin su tawul da kake, abu duk abin da ke taban jikinka in dai bai dace da jikinka ba zai sa jikinka kai kaikayi.
A saboda haka me mutum to ya kamata yi kenan, zai fara bin abubuwan nan ne ɗaya bayan ɗaya yana daina amfani da su ko kuma
zai ɗaya yana daina amfani da shi, amma kafin ya ƙara wannan yin jiran likita akwai magani da za a iya ba mutum ya rage ƙaiƙayi, amma mafi kyau dai shi ne ka daina amfani da abubuwan. To abinda ake sa mutane su yi kama a nan, sai a ce to ka daina amfani da abu guda ɗaya, ka ga in dai jikin naka ya daina ƙaiƙayi, to in ka daina wannan sai ka yi ta cire su ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya.
To in kamar misali in sabulu ne in ka canja kaga jikin bai bari ba, to wani abin ne daban.
Wani abu ne daban. Sai kai ta haka har ka samu wanda yake sa jikin naka kaikai.
To likita kaga kamar misali ko kuma zanin gadon da mutum yake kwanciya ya zai yi kenan.
To dole ya canza ya samu wani irin zanin gadon daban. Don waɗansu zanin gadaje ana yin su da waɗansu abubuwa daban-daban ne yanzu nan.
Tana yiwuwa abin da ke cikin abin da aka sarrafa zanin gadon da shi ne bai karbi jikin mutum ba sai ya riƙa mai ƙaiƙayi ya sarƙa kan shi ƙaiƙayi.
Eh, don waɗansu ana amfani da auduga yanzu, akwai waɗansu abubuwa da muke nan na'urar wanda ake haɗawa a yanzu nunuwa da su yanzu, waɗansu ba auduga ba ne kawai.
To.
Eh, don ana haɗa su da waɗansu abubuwa. So sai ka duba yawanci in ka sayi zanin akwai ɗan abu da ke haɗe da zanin, za a ga sun rubuta yadda aka yi shi, me aka haɗa aka yi zanin. Eh, to sai ka dubi waɗannan. To ko kuma dai ba ka da wannan kawai ka canza ka samu irin zanin gadon da yake daban da wanda kake amfani da shi.
To Allah, abin da wuya kenan.
Sai da wuya ji ai sai a hankali, domin in kai wannan domin ko da kana shan magani in baka canza wannan ba, da ƙarin magani ya rubu ƙaiƙayin zai dawo.
Aikin banza kenan
aka. Aikin banza kenan eh ji.
To Allah ya sa a dace.
Amin 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 amin.
To ga wannan mai tambayar da kanshi zai maka tambaya kana jin shi.
To hajiya.
Assalamu alaikum sakin azumi da fadi. Na ga to kuna lafiya, Allah ya sa haka amin. Tambaya na nan zuwa ga Juma Alita filin lafiya a su bi. Allah ne mai irin ciwo ne yakan sa bulbulan jini ga musamman ma mata har ya kawo rasa rayuka, rasa rayuka tsakanin su. Kuma don Allah ya nuna musabbabin hakan faruwar hakan, don me ke sa hakan yake faruwa da wannan ciwon, don na gane shi da wata goyon Allah. Domin za ta geta fitsari in ya samu bulbula nan take nan Allah ya ɗauke maka a yayyanka. Allah ne ke kawo wannan irin ciwonka a tambayar nan na gode. In yi naku da namun zan Amina da namun suna magana ne ka jin mai state na gode sai an jima.
To likita ka ji tambayar tasa?
Eh, na ji tambayar tasa.
To me ke kawo wannan ciwon?
To akwai abubuwa da yawa za su sa mace jini ya rinka fita haka da yawa daga mace ta kamar ta murin mahaifanta. To na farko akwai waɗansu waɗanda kawai waɗansu irin abubuwa da suke kamar girma a cikin mahaifar mata.
To
wanda kamar da turanci muna kiran su abu, waɗansu abu ne za su yi kamar gyaɗa, waɗansu za su yi ƙanana haka, waɗansu kuma suna fin girman gyaɗa ma. To su waɗannan wani lokaci domin in suna ciki ɗin su ɗan sai mace ta jini, in kuma ba a san tana yi ba yana iya halakar da ita. Waɗansu kuma matan, akwai waɗansu mata za su yi ciki yadda ɗan ke sauka, bai in ta samu juna biyu abin bai faruwa a cikin mahaifar, yakan samu a shi gefen mahaifar ne. To in wannan ya faru zai ta kirwa, to sai ya sa wurin kuma ya rinka jini da yawa. To in ba a je an gyara wannan ba, shi kuma wannan yana iya halaka mace. Akwai waɗansu waɗanda suna da wani ciwo, kin san akwai wani irin ciwo da ake kiran shi mafilia, in ba a tabbatar tana mace na da shi ba, wanda in wani jini ya faru bai iya tsayawa.
To
to shi wannan shi kuma in ya faru in ba dai kuma ba an tabbatar bane ba mata kade ba kwana iya samu irin wannan shi ba da iya faruwa sai mata ita jini sai kuma in kwana yi to kuma Allah ya sa abin nan yana faruwa to kuma akwai wadansu masu kamar irin ciwon da ake na kamar taro irin abin da ke makonguro da ke gyara yanda jikin zafi mutum da sauransu wadansu mutanen kuma in dai wannan baya aiki yanda ya kamace taro din to yakan sa su rinka jini da yawa haka shi ma in ba a tabbatar ba yana iya halakar da su akwai kuma wadansu masu irin sankarar mahaifa
to
duk wannan shi yana kawo jito duk abubuwan nan kuma akwai wadansu mata wanda suke kin san kamar musamman irin kasashen nan ko wadansu kasashen duniya din akwai wadanda suke sa wani akwai wani abu da ake kira da turanci IUD
to wato irin
abinda ake sa a cikin mahaifa wanda ke hana mace ta yi ciki
wato irin na kaman maganin hana daukan ciki din na tsara iyali
to akwai wani abu na ura ne da ake sawa lokaci a cikin mahaifar to lokaci wannan abin yakan sa mace ta rinka jini da an ba tabbata da abin da ke faruwa ko da ke mun ba mu amfani da su a kasashen mu da to wannan ba tabbatar ko ba ai sauri ba yana iya halakar da matan ita to duk wadannan kawo jini
eh to kaman
da mace na jini yana faruwa in dai ta su tana ganin jini ba lokacin haila din ta ko ran ta gina al'ada to ya kamata ai sauri a kai ta wurin likita
to likita ka san shi wannan mutum ya yi bayanin cewa abin kamar ya faru a gaban sa ne mace kawai ta shiga bayan gida sai kawai jinin ya tsinke mata sai ta mutu take haka na iya faruwa
yana iya faruwa in dai jinin ya fito musamman irin wadansu ciwuka in jinin ya fito ba zai tsaya ba sai kawai ta zuwa
to
to akon kodan sun sai sa'a zaga abin na sai rinka ita zaga tana kamar tana ganin haila ne na kamar wata daya
amma kuma ba haila bane
ko ba haila bane
to akwai abin da za a iya yi ma mace in ta je asibiti
eh to in ta je asibiti za a iya bincike a ga me yake saka wannan jini din eh to wani lokaci sai an tabbatar abin da ke kawo da yawanci sai an yi bincike za a yi binciken mahaifar a tabbatar me yake kawo wannan jini inda aka tabbatar da abin da yake kawowa ne to ana iya warkar da shi a yi
to shawara dai kawai da mace ta ga irin haka kuma ko da yake kace ba mata kaɗai ba ma har maza hakan na samun su ko
eh shi hemophilia din yana iya samun maza shi ma kuma sai ana iya haifan su akwai wani abu ne da ke sa kin san mu kamar mutum ya ji ciwo ko ya dan samu dan yanka
eh
to in jini so fi akwai wani abu da ke Allah ya halicce mu da shi to sai jini ya daskare
to
akwai wasu mutane waɗanda wannan abin da ke sa jini ya daskare ba su da
kwata-kwata Allah bai yi su da shi ba
Allah bai yi su da shi ba
saboda haka in suka yanke sai kawai jini ya tazo ba
sai dai kuma iko Allah sai dai kuma an zuwa an tsare jinin ko kuma an ba su wani maganin zai tsaye da jinin in ba haka ba kawai sai su jinin duk sai tsiyaye daga jikinsu
subhanallahi
eh wannan yana iya faruwa shi ma
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke a huta lafiya
To yanzu kuma sai mu koma ga inar amal muji labaran duniya amma a takaice.
Shugaban Amurka Barack Obama ya kaddamar da babban taron harkokin tsaro kan matakaman nuclear karo na hudu kuma na ƙarshe a gwamnatin jiya Alhamis a nan birnin Washington, inda ya bayyana cewa har yanzu duniya na fuskantar barazanar ayyukan nuclear Koriya ta Arewa da yiwuwar kungiyar mayakan ISIS ta iya amfani da makamai masu guba. Obama ya gana da takwaransa na ƙasar Koriya ta Kudu Park Geun-hye da Prime Minister ƙasar Japan Shinzo Abe a kadaice wajen taron kolin domin tattauna barazanar da Koriya ta Arewa ke yi bayan gwajin makaman nuclear a watan Janairu da kuma makami mai linzami da ke cin dogon zango a watan Fabrairu. Obama ya ce bakinmu ya zo daya a yunkurinmu na dakilewa da kuma kare kai daga takalar Koriya ta Arewa. Masu gabatar da ƙara na ƙasar Belgium sun ce za a iya tasa ƙiyar madugun harin ta'addancin nan da suka kai hari birnin Paris zuwa ƙasar Faransa. Ministan harkokin shari'a na ƙasar Faransa Jean-Jacques Uvos ya faɗa jiya Alhamis cewa yana kyautata zaton za a tasa ƙiyar Salah Abdussalam zuwa birnin Paris cikin kwanaki 10 masu zuwa. Lauyan Abdussalam dai ya ce wanda yake karewan ya amince a tura shi Faransa. ya ce Abdul Salam yana so a sani cewa zai ba hukumomin ƙasar Faransa haɗin kai abin da yake so a sani kenan. A Turkiya, wani harin bom da aka kai a wata mota ya kashe jami'an 'yan sanda shida ya kuma jikata akalla mutane 23 jiya Alhamis a birnin Diyarbakir da ke kudu maso gabashin ƙasar, inda galibi mazauna wurin Kurdawa ne.
To, da takaitattun labaran shirin namu na yanzu ya kammala, sai an jima da hantsi, za mu sake da yin Allah ya yarda, inda za a ji wani tsokaci game da shirin noma a Borno wanda aka ware biliyan 30 na naira wanda gwamnan ya ce ya tsare. Haka kuma a madadin yanzu dai Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa, wanda ya ba da umarni Shibahiro Dodone, sai kuma injiniya Malam John. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.